الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 24 ga watan Safar shekara ta 1435, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 27 ga watan 12 shekara ta 2013. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih. Ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Ci abin da kake ne, mutum ne zama ya hada kugu daya, sai aka wayi gari mutum ne dan ta'adda, ba shi da aiki illa saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ci gaba da zama za ka yi da shi, ko kuma raba hanya za ku yi. In akwai halin raba hanya game da shi, to ya zama dole ka raba hanya da shi, ku canza mazauni. Idan kuwa kai ma raƙuwa ne ka yi, ba ka da yadda za ka yi, to dole sai dai ka yi haƙuri, ka kyamaci abin a zuciyarka, kuma ka ci gaba da gabatar masa da nasiha. Wannan shi ne. Amma duk mutumin da ke zaune da fasiki, alhali yana da wurin da zai fake, to wajibi ne a kan shi ya kaurace masa. Amma ƙa'ida a nan malamai suka ce sai in kauracewar za ta yi amfani. Duk mutumin da ka tabbata in ka kaurace masa, wannan kauracewa za ta sanya ya shiga hayyacinsa, ayyukan da yake na shashanci ya daina, to a nan dole ne ka kaurace masa. Amma in ka tabbata in ka kaurace masa zai ƙara ci gaba da ayyukan da yake na ashiya, to baya halatta ka kaurace masa. Dole ka ci gaba da zama da shi, kuma dole ka ci gaba da gabatar masa da nasiha. In yau bai ji ba, takan iya yiwuwa gobe zai ji idan Allah ya masa dace.
Malam, mace ce ce mijinta ya yi kulaku, kuma idan za ta fita unguwa sai ta tambaye matar mijin ta gaya mata za ta tafi unguwa kamar tana neman izini. Matar mijin ta ce ana kiyaye, me ya matsayin fitarta?
Mata biyu ne gare shi?
Matan suna suke biyu, kamar ɗaya in za ta tafi unguwa mijin baya nan sai ta tambaye matar mijin ta gaya matar mijin.
To wai kamar misali mutum ne yake da mace biyu, in dai za ta tafi unguwa sai ta gaya ma ɗan uwar, alhali mijin baya ne,
ko uwar mijin,
ko kuma su gaya ma mahaifiyar mijin. A nan abinda muke so mu sani, zama a gida haƙƙi ne na miji akan matarsa. Baya halatta duk macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta leƙo ƙofar gida, dole sai da izinin mijinta. kuma ba wani wanda yake da ƴancin ya bata damar ta fito sai mijinta ko kuma wanda mijinta ya wakilta. In mijin ya wakilta ɗaya daga cikin matan yace duk wanda za ta unguwa ta tambayi wanci, ke ma in kin yi niyyar tafiya gobe tafiya unguwa na baki izini, ko kuma in za ku tafi unguwa ku tambayi mahaifiyata, to wannan ya wakilta su ne akan haƙƙin sa cewa su ba da izini. Amma matukar ba shi bai wakilta mahaifiyarsa ko mahaifinsa ko ɗaya daga cikin matan shi ba wanda ya isa ya ba wani izinin cewa fita, dole sai da izinin shi. In an fita ba tare da izinin shi ba dole a nemi yafiyar shi, in ya yafi fa lillahi alhamd, kuma gaba sai a dena kwarai. Na'am. Dan abubuwa ne biyu dama. Mace baya halatta ta fita sai da izinin mijinta, kuma baya halatta ta shigo da wani cikin gida dole sai da izinin mijin, sai in ta tabbata wannan wanda zai shigo mijin ba zai damu ba, an gane ko? To anan ne tana iya shigowa da shi. Mutum ne yake aure da mace, Allah ya mata rasuwa? Sun rabu da matar. Rasuwa. Eh. Kuma yana da yaya?
Yana da yan shiri.
To. To, ya bar kuma uwa da uba? Mutum ne ya mutu ba uwa ba uba. Ba mata. Sai ƴaƴansa guda uku, mace biyu da namiji ɗaya. Tambayar da kake wane ne zai gada shi? To ita waccan mata babu gado tsakaninsu tunda ya riga ya sake ta, in dai ya mutu kafin ta gama idda, an gane ku? In ya mutu kafin ta gama idda za ta iya cin gado, amma in bayan ta gama idda to ba maganar gado. Sannan wannan kenan ƴaƴa uku su ne za su gaje shi, an gane ku? Su ne magadan shi kenan. Anan duka abu ne wanda yake mai sauki, za a kasa dukiyar kashi hudu, namijin a bashi kashi biyu, ƴaƴan mata kowace a bata kashi ɗaya. A namiji ɗaya ce mata biyu. A namiji biyu mace guda. Kenan anan abinda za a kasa dukiyar kashi biyar za a kasa ta. Kowane namiji a bashi kashi biyu, macen a bata kashi ɗaya. Tunne ya mutu ba uwa ba uba ba mata sai ƴaƴansa kawai uku, wannan ƴaƴa su ne za su gaje shi. Inda a ce akwai uwa da uba ko akwai mata, domin uwa da uba ba wanda ya isa ya hana su cin gado, haka nan mace ba wanda ya isa ya hana ta cin gado, haka nan miji ba wanda ya isa ya kare shi ya hana shi cin gado, haka nan ƴaƴa. To dan haka kenan inda da uwa da uba kowanne ɗaya daga cikin uwa da uba sai a bashi ɗaya daga cikin shida, shine ake kira da sulusi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa wali abawaihi li kulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warathahu abawahu fali ummihi sudus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha udai. Ubangiji Ta'ala ya ce naga mahaifanku uwa da uba, duk mutumin da ya mutu in ya bar uwa da uba to kowane ɗaya za a bashi ɗaya daga cikin shida, sharadi in kana da huwalar, shi mamacin in yana da ɗa ko jika. Duk lokacin da mutum ya mutu ya bar ɗan shi na tsatso ko jika, ya bar kuma uwa da uba, to uwayensa kowane ɗaya za a bashi ɗaya daga cikin shida, abinda ya rage wannan ƴaƴansa za a raba ma. Ubangiji Ta'ala sai ya ce to in ku ba shi da ɗa ko jika, uwa za a bata ɗaya daga cikin shida, sauran abin da ya rage uba sai ya kwashe wannan, an gane ko? Uwa za a bata kashi ɗaya daga cikin uku. In ba ɗa ba jika mutum Allah ya masa rasuwa, mahaifiyar shi za a bata ɗaya daga cikin uku, uba sai a bashi sauran. To amma sharadin uwa a bata ɗaya daga cikin uku sai in mutum ba ɗa ba jika, sannan kuma ba shi da ƴan uwa daga biyu abin da ya sama. Idan yana da ƴan uwa biyu sawa'an shakikai ko lu'ammai biyu abin da ya sama, to uwa ɗaya daga cikin shida za a bata. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce fa in kana lahu ikhwatun, idan shi mamacin yana da ɗan uwa kenan, koda ya mutu ba da ba jika, to amma ga yana da yayyu da kallo, an samu mutum biyu sama da biyu. Uwa, waɗannan ɗan uwa sun tada ta daga ɗaya daga cikin uku sun maida ta ɗaya daga cikin shida. An gane ko? Idan an ba ta ɗaya daga cikin shida, waɗannan kuma ɗan uwan uba ya kare su, komai ba za a ba su ba, kashi biyar ɗin uba zai zo ya kwashi. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce fali ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yusi biha awdai. Don haka dai a takaice kenan, a nan ƴaƴansa kawai su ne za a raba ma dukiyar, tunda ba shi da mata, ba uwa, ba uba. Duk wasu yayin shi da kannin shi, wannan ƴaƴan nasa sun kare su, ba su da haƙƙin komai a cikin gadon, sai dai haƙƙin ido, shi ma ku sai in sun halarci rabon gado, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa wa idha habara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Na'am. To dan uwa yace wai kamar fatiyar suna da asuba ake yin ta. Ta aure ma akan iya yin haka nan. Abinda za mu ce da kai, kwata-kwata suna a shar'ance ba shi da wata fatiyar suna. An gane ko? Ba maganar cewa a zo da sassafe a ƙofar gidan da aka yi aihuwa, ko kuma kai tsaye bayan sallar asuba a masallaci a ce a yi fatiyar suna. Gaba ɗayan wannan mai jashi gefe ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce ba. Fatiyar suna bid'a ce, saboda an ɗauke ta a matsayin ibada. Ibada ko ba ra'ayi ba ne, ba son zuciya ba ne, ba ya burge ni ba ne. Ibada ana gina ta akan abin da Allah ya ce da manzonsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai ba a taɓa samun ko hadisi ba yi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara jama'a an yi fatiyar suna a cikin ƴaƴan da aka haifa masa. An gane ko? Don haka ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce ba. Iya abin da yake suna kamar yadda yake cikin littattafai na fiqhu, ma kafin ka je na hadisi, a ran bakwai a aske kan jinjiri, a yanka ragon suna a lokacin wallaha. In aka ce wallaha bayan huduwar rana da kamar minti 15, in a ƙarfe 6:30 rana take huduwa, 6:45 ana iya yanka ragon suna. Sannan idan ba a rigaya ba aka bayyana sunan shi a ran nan, duk wanda aka hadu da shi sai a ce masa ɗan da aka haifa an sanya masa suna wane. In ko an rigaya an zaɓi suna tun ran da aka yi aihuwa, sai a bayyana ma jama'a. Kuma mu ce kafin a haifi ɗan ma ana iya bayyana ma jama'a, in Allah ya bani ɗa namiji sunan shi wani, in diya mace ce ce sunan ta wanci. Kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ba Zakariya alayhi salam labarin ɗan da za a bashi, kuma ga sunan shi, ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya. Don haka wannan duka ba karantarwar addini ba ce. Don haka wannan taron suna ba musulunci ba ne, kiristanci ne. Kirista su suke taron fatiyar suna, fastoci su zo a kawo musu ɗan su yi masa addu'o'insu na shaidanci, amma ba karantarwa addini ba ce ba. Don haka duk inda ka gani musulmi ne suka mamaya daga wajen kiristoci a sanadiyar zama da suke tsakaninsu yau da gobe, al'adu da yawa ba karantarwar addini ba ce, ɗabi'u ne na kiristoci ake ɗauko su a kimsa su a cikin addini. Wannan kenan muna maganar fatiyar suna. Amma maganar a shirya abinci, jama'a su zo a kirayi jama'a a ba su su ci a matsayin walima, wasu daga cikin magabata suna ganin halaccin haka, irin su al-Imamu Ahmad, ba laifi in an maka aihuwa ka kan iya dafa abinci ka gayyaci jama'a su ci, in ma da safe ko da rana. An gane ko? To duk da cewa su akan naman sunan ne ma suka tafi suke cewa a iya walima da shi kenan, in ma walima za a yi sai dai a yi abinci rana, tunda naman suna da sassafiya za a yi a dafa shi har jama'a su zo su ci. To amma al-Imamu Malik Allah ya ji kansa cayi shi yana kyamar naman suna a maida shi matsayin walima, cayi shi naman suna a wajensa ɗaya yake da naman layya, a gidan da aka yi aihuwa a dafa a ci. a ba makwabta da abokan arziki a matsayin kyauta, talakawa da miskinai a ba su a matsayin sadaka. Amma maganar ka dafi namun suna ka gayyaci jama'a su ci a matsayin walima al-Imam Malik bai yadda ba, domin babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka. Su ma wanda suka ce ana iya yi a matsayin halacci ne ba sun ce sunna bane ba. An gane ku? Kenan wannan matsayin shi daban, fatiyar suna matsayin ta daban. Ita wannan fatiyar suna malamai ne suke zauwa da farar safiya, kuma ba sa tafiya ba hannu wofi, dole sai ka huddo wani abu ka miƙa musu. Shi yasa ai ba za su yarda ba a ce ba kyau. To don haka wannan ba shi da asali, domin sun dauke shi a matsayin ibada ce mai zaman kanta. Ita ko ibada ba a gina ta sai akan Alkur'ani ko hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan ita ibada al'amari ne wanda yake tauqifi, baya halatta mumini ya kadi gaban sa ya aikata wani abu sunan ibada sai idan Allah ya ce ayi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Wai fatiyar arniya, fatiyar aure ita da kowane lokaci ana iya yin ta. An gane ko 12 dare ka gayyaci jama'a ku zo za a yi fatiyar aure ya halatta. Ita ba ta da wani lokaci, a tsawon awa 24 tsawon yini da dare ya halatta a yi fatiyar su a aure. Illa kasancewar yana daga hikima a ɗauki lokaci wanda yake munasib, wanda ya dace ma jama'a, lokacin da jama'a ba sa cikin shagulgulla nasu, lokacin da kowa yana cikin nutsuwa, a wannan lokaci sai a gayyaci jama'a. Don haka da ake yi a farar safiya kafin jama'a su fita wajen sana'arsu. Idan ka tafi nan Kano su sai bayan la'asar galibi ake ɗaura aure, don a wannan lokaci mafi yawan jama'a sun rufe shaguna sun dawo, masu sana'a sun taso daga wurin sana'arsu. Don haka shi duk lokacin da aka ga ya dace dangane da al'adar mutane a guntu, wannan lokaci sai a zaba a yi. Amma ba shi da wani lokaci ƙayyadadde da za a ce sai lokaci kaza ko kuma a lokaci kaza ba ya halarta. Sanarwa a masallaci na halatta. Abin da yake haramun a masallaci cigiya, abin ka yi bace ka zo masallaci kana cigiya shine haramun, ko ka kawo kayan kasuwa kana tallatawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yi cigiya a masallaci ku ce da shi kada Allah ya dawo maka da abin da ka fadda. Duk abin da ka rasa kada Allah ya dawo maka da shi, haka za ku fada masa.
Na'am.
An gane ku? In dan kasuwa ne ya kawo kayan kasuwa yana talla a masallaci, sai ku ce kada Allah ya sa ka ci riba akan wannan sana'a taka, haka za ku faɗa masa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce masa la arbahallahu fi tijaratika, kar Allah ya saka riba a cikin kasuwarka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin kitabul umra, mun tsaya karshen wato babi na goma, baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa a umra ana aikata duk abin da ake aikatawa a haji. Bayani ya gabata akan wannan babi, ba komai bane ba ake nihin cewa duk abin da ake yi a haji a umra ma haka za a yi. Haji da umra suna da bambanci dangane da wasu fuskoki, wani fuskokin kuma sun yi dace. A umra dai babu fita mina a ran 8 ga wata, a umra babu tsayuwa Arafa, a umra babu kwana a Muzdalifa, a umra babu kwanukan mina kuma babu jifan da ake yi, wannan kwanuka uku da ake yi. An gane ku? Don haka me yake nihi a nan cewa ana aikatawa a umra duk abin da ake aikatawa a haji? Domin a nan kasancewar hadisin da malam ya shigo da shi shine hadisin wato Safwan ibn Ya'la ibn Umayya, daga mahaifinsa shine Ya'la ibn Umayya, Allah ya kara masa yadda, ke cewa wani mutum ya je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dawon da ake kiran shi da sunan Ji'rana. Ji'rana a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada zango lokacin da ya dawo daga yakin Hunayn, a nan ya raba ganima ta yaki. Kai tsaye a cikin dare ya shiga Makka, ya je ya umra, ya dawo ya wayi gari kuma a nan Ji'rana. Shi wannan mutum ne ya ji ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya ada ya ce wa alaihi jubbatun wa alaihi atharul khuluq, a jikinsa akwai wata jabba. Idan aka ce jabba, ita ce rigar da mafi yawa ana ake ce mata barmushi, riga ce wadda ake sanyawa kuma tana da kankanan hannu. Kuma a jikinsa wato akwai alama ta turare, akalu wato shine turare, aw qala sufra, ko kuma wani rawaye rawaya wato na turare. Fa qala, sai manzon Allah yace, wannan mutum sai ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kaifa ta'muruni an asna'a fi umrati, yace ya manzon Allah, yaya zaka umarci ni na aikata a cikin umrata. Fa anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce masa uffa, kamar yadda bayani ya gabata. Duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa face saƙo ne na musamman wanda ake turo masa daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kamar yadda a can cikin suratul anbiya yake cewa qul innama unzirukum bil wahyi. To dan haka da wannan mutum ya masa tambaya, manzon Allah bai bashi amsa ba, take yake Ubangiji ta'ala sai ya sauko masa wahyi. Fasutira bi thawbin, sai aka lullube shi da wani mayafi, saboda kamannin sa na canzawa a lokacin da wahyi yake sauka gare shi. Wadidtu anni qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, wa wadidtu anni qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa qad unzila alayhi al-wahyi, ya ana yake cewa wallahi ina gurin a ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da wahayi ke saukar masa, in ga yanayin yaya yake. An gane ko ya faɗa haka, kuma Umar ya ji. Fa qala Umar, Umar Allah ya kara masa yadda, sai ya ce da ya ala ta'ala, ya ce zo cigiyarka wato ta samu. أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ شين يرزو كنا سوك غمزن الله صلى الله عليه وسلم واتو الهال أن سوكر مسوحي. أيسرك معنى ينزو زي فرن تامك ري معنى كنا دبوكاتر كغنش لوك چند وحي كي سوكر مسا. قلت نعم، يا علاي چي سينة چي دا عمر قري. Farafa a ƙarafa sau, Umar sai ya ɗage min gefen mayafin. Fanazartu ilaihi, ya ce sai na kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lahu gadidun wa ahasibuhu qala ka gadidil bakar, wato yana shinkuri. Shinkuri wani sauti ne wanda mai bacci yake fitar da shi, galibi kuma ba tare da ya sani ba. An gane ku? Wanda so da yawa mutumin da yake da irin wannan dabi'a, wani ba zai iya yin bacci a kusan sa ba. Shi ne ya ce lahu gadidun ka gadidil bakar, ma'ana yana shinkuri ko ka ce yana nasari, wato irin shinkurin ɗan taguwa lokacin da aka makure wuyansa. Falamma surriya, lokacin da aka yaye masa, ma'ana wahayin ya katse. Qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce aina sa'ilu anil umra, ina mai tambaya dangane da umra? Wannan mai tambaya ya zo ya ce ya rasulullahi gani, kamar yadda ya gabata. Sai ya ce ikhla'a anka aljubba, manzon Allah ya ce maza fitar da wannan jabba daga jikinka. Waqsil atharal khuluqi anka, manzon Allah ya ce maza wanke gurbin turaren nan daga jikinka. Wa anki sufra, manzon Allah ya ce rawaye rawayen da ke jikinka je ka tsarkake shi, ma'ana ka wanke shi. Wa sunatu bi umratika kama tasnahu fi hajjik, a umrarka ka aikata irin yadda kake aikatawa a cikin haji. Anan abin da muke so mu gane, wannan gaba abin da take nunawa, duk wani abu da aka ce mai haji ya nisanta, irin yanke farci da aske gashi da shafa turare da rufe kai da sanya dukkan tufafi da daura ma kansa aure ko ya daura ma wani, da yankar itace waɗanda suke na cikin harami ko ciyawa, da farauce farauta da sauransu, duka gaba ɗayan abin nan kamar yadda ya zamanto haramun ga mai haji mai umra ma haramun ne. Shi ne abin da ake nihi, kinan mahzuratul ihram, yanda aka haramta ma mai haji shi ma haka aka haramta masa. Don haka manzo Allah ya ce maza ya fitar da wannan riga sannan kuma ya wanke turaren da yake jikinsa. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah babun mata yahillu al-mu'tamir wa qala Ata wa ibn Abi Rabah an Jabir radiyallahu anhu أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها أمرا ويطوف ثم يقصر ويحل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهويا عن جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن إسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي أنا عبد الله بن أبي أوفى هو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لي خديجة رضي الله عنها أنه قال بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير بن إيسى القرشي قال حدثنا سفيان هو ابن أيينة الهلالي المكي أنا عمرو بن دينار هو المكي أنه قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة آيأتي يمرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال أهججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أهل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الحدي محلة. قال حدثنا أحمد بن إيسى قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله القرشي قال أخبرنا أمر هو ابن الحارث عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدث أنه كان يسمع أسماء رضي الله عنها تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزواجنا فأتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان رضي الله عن الجميع فلما مسحنا البيت ahalalina min al'ashi bil hajj. Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa a yaushe ne mai umra ke kunce harami, ma'ana ke fita daga cikin harami. An gane ko? Da tambaya ya bude babin, wai a yaushe ne mai umra kenan yake kunce harami, ya zamanto kwata-kwata ya gama umrarsa kenan, duk abin da aka haramta masa a wannan lokaci kenan ya halatta ya ci gaba da aikata su. Sai yake cewa wa qala aqa, wato aqa ibnu abi rabah, aqa ibnu abi rabah, Allah ya ji kansa ke cewa Jabir ibnu Abdullah al-Ansari, Allah ya kara musu yarda, ke cewa amara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ashabahu an yaj'aluha umra. Lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka iso Makka ya umarci sahabbansa duk mutumin da ya dauko niyyar haji in dai babu hadaya tare da shi to ya warware niyyar sa ya maida umra, waya duhu si tawafi kuma yukassiru sannan su yi saisaye, waya hillu sannan kuma su kunce harami. Kamar yadda wannan asar wato ko mu ce wannan hadisi na Jabir ibnu Abdullah al-Ansari ya maimaito a cikin kitabul hajj ba su dai ba su ba, zan Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka iso Makka, kamar yadda Aisha ta faɗa lokacin da suka zo miƙati, daga cikinsu akwai wanda ya dauki niyyar umra, akwai wanda ya dauki niyyar haji, akwai wanda ya dauki niyyar haji da umra gaba daya. Lokacin da aka iso Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da sahabbansa, duk wanda bai koro hadaya ba to niyyar shi ta haji, manzon Allah ya ce ya warware ta ya maida ta umra. Yace ni ma in ba dan na koro hadaya ba, manzon Allah ya ce da na aikata irin yanda kuka aikata. Don haka manzon Allah ya ce ku je ku yi tawafi, idan kun yi tawafi ku yi safa da Marwa, in kun yi safa da Marwa kun gama, manzon Allah ya ce ku yi saisaye. Shine anan ya ce thumma yukassiru wa yahiddu. Don haka bayani ya gabata mai tamattu'i idan wuri ya kure abinda ake bukata yayi saisaye, ya dan rage gashi kar yayi aski domin ya samu gashin da zai aske a ran goma ga wata. Shine sai ya ce wai hillu su kunce harami. To yaya kunce harami yake? In dai ka riga ka zo kai dawafi, kai safa da Marwa, ka je kai saisaye, kai tsaye sai ka cire wannan ihrami sai ka sanya tufafin ka wanda suke na al'ada. Turare da aka hana ka shafawa kana iya shafawa a wannan lokaci. Kusantar iyali da aka hana ka a wannan lokaci kana iya kusantar su. Da sauran duk abin da da an haramta maka shi lokacin da kake dauke da harami, shine ake kira da tahallul kenan. Kenan a takaici kaga a wannan hadisi na farko da malam ya kawo ya ba mu amsar cewa lokacin da mai umra yake kunce harami kenan lokacin da yayi saisaye, idan yayi tawafi yayi safa da Marwa yayi saisaye shikenan yayi tahallul. Duk da cewa wasu malamai suka ce kafin yayi saisaye ma in dai ya riga yayi tawafi ya gama yayi safa da Marwa shikenan yayi tahallul, yana iya tube kayansa, yana iya kunce ihramin nan ya saka kayan shi ya so daga baya ya je ya aski. To illa kasancewar anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce su cewa su je in sun yi saisaye sannan a wannan lokaci ne za su kunce, haka yafi dacewa. Sannan malam sai shigo mana da hadisin Abdullah ibn Abi Aufa, Allah ya kara masa yadda, ke cewa itamara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa atamarna ma'a, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo Makka domin yin umra, mu ma muka zo tare da shi, ma'ana yayi umra muka yi wannan umra tare da shi. Falamma dakhala Makka, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga birnin Makka, tafa wa qufna ma, yace manzon Allah yayi tawafi muka yi tawafi tare da shi. Don haka bayani ya gabata hadisin Aisha da na Abdullahi ibn Umar suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya iso birnin Makka, farkon abinda manzon Allah ya yi da ya shiga masallacin harami zuwa ya yi wurin Hajarul Aswad ya zumbance shi, manzon Allah ya fara tawafi. Don haka idan mutum ya shiga masallacin harami na Makka ya zo da nihin umra ko kuma ya zo da nihin haji, ba maganar ya shagala da tahiyyatul masjid, tawafi kai tsaye zai je ya fara. Kamar yadda anan ya ce falamma dakhala Makka, lokacin da ya shiga birnin Makka, tafa manzon Allah yayi dawafi wa qufna ma muka yi dawafi tare da shi da ya gama dawafin sa wa at-safa wal marwa ana akwai ikhtisar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama dawafi ke wayo bakwai manzon Allah sai ya tafi bayan makamin Ibrahim yayi nafila raka'a biyu wannan ita wannan raka'a biyu anan aka fi so a yi ta in har an samu dama idan ko ba a samu ba dama to a ko ina akan iya yin ta duk fadin masallacin ya halarta bayani ya gabata a raka'a ta farko bayan Fatiha kulliya ake karantawa a ta biyu bayan Fatiha kul huwallahu ake karantawa da ya gama wannan nafila raka'a biyu kenan wa at-safa wal marwa sai ya je ma safa da marwa wa atainaha ma'a sai muka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kunna nasturuhu min ahli makka an yarmiyahu ahad Abdullahi ibn Abi Aufa yace mun kasance muna kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato game da mutanen Makka kada wani ya shefe shi wannan na nuna mana kiyayyar da suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiyayya ce wadda ta kai mutuka kaga kuma yanda mazan jiya suka sadaukantar da rayuwarsu domin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya kare shi suke suna karkare shi dan kada wani ya jefe shi kenan in an yi jifan ma ta tsaya a kansu wannan haka ya dace ko kuma mu ce ya zama wajibi mumini imaninsa ba zai cika ba sai ya fifita san Allah da san manzansa a bisa san kansa da san duk wani abin da yake so kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin riwaya ta Anas hadisin yana cikin sahihai manzon Allah yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in yake cewa ɗayan wato ba zai yi imani wanda yake na hakika manzo Allah ya ce sai na zama ni na fi soyuwa a wajensa sama da mahaifansa sama da ƴaƴansa sama da jama'a gaba daya kaga lafazin da yake wan nasi ajma'in kai kanka kana cikin jumla ta annas kenan sai ka fifita san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan san kanka da san mahaifanka da kan san duk wani abin da kake so to dan haka sahabbai suke sadaukantar da rayuwarsu domin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya shine anan yace kun wa kunna nasturu mun kasance muna kare shi min ahli makka game da mutanen makka wadanda suke wawaye kenan an yarmiyahu ahad kenan dai Allah ya yarmiyahu ahad dan kada a samu wani ya jefe shi kenan ko an yi jifa ta tsaya a kansu fa qala lahu sahibul li wato wani aboki na sai yace da manzon Allah sallallahu alaihi sai yace da ni akana dakhala alka'aba shin wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ka'aba a wannan umra da kuka je tare da shi kada la yace a dan nan ba ana nihin cewa kwata-kwata manzo Allah bai taba shiga Ka'aba ba karin manta ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Ka'aba da ya shiga tare da Bilal da sauran wasu jama'a manzo Allah ya kulli ya sa aka kulli manzo Allah ya je nafila a tsakanin waɗannan gimshikai guda biyu sannan manzo Allah ya koma kowace kusurwa sai da yayi addu'a ya daga hannu ya addu'a ana budewa Bilal da ya tinkaro Ibnu Umar ya je ya tarye shi yace manzon Allah yayi sallah a ciki yace a ina yayi yace tsakanin gimshikai biyu iya abinda Ibnu Umar ya manta ya tambaye shi raka'a nawa to dan haka shi wannan da yace fa qala lahu sahibul li wani aboki na sai yace da ni a kana dakal alka'aba shin manzon Allah ya shiga ka'aba qala la shi Abdullahi ibn Abi Aufa yace masa kenan me yake nihi a wannan hajji a wannan umra da suka je manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai shiga Ka'aba ba sannan wato Isma'il ibnu Abi Khalid sai yake cewa fa haddathana ma qala ko kuma Abdullahi ibnu Abi Aufa Isma'il sai yake cewa fa haddathana wato Abdullahi ibnu Abi Aufa sai ya ba mu labarin ma qala li Khadija abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga matarsa Khadija dangane da matarsa Khadija qala sai manzon Allah ya ce bashiru Khadija ta bi baitin fil janna Khadija ku ba ta labari da wani gida na musamman wanda Allah ya gina mata a aljanna duk wanda aka ce an gina masa gida a aljanna ina ce mako murshi aljanna don haka Khadija sai ka sanya ta a layin wanda tun daga duniya an ga tun a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa in aljanna ba dan komai ba kwa dan ta sadaukantar da rayuwarta da dukiyarta ta agaza ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin isar da wannan sako dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayyana Khadija manzon Allah sai ya ce an yi kama sununta su Aisha suka tada kishi Aisha ce take wai kamar ba ta taba yin wata mata a duniya sai Khadija manzon Allah sai ya ce haba Aisha Khadija wai tace ta bani dukiyar ta taimaka min da dukiyar ta kuma ƴaƴana gaba daya daga Khadija na safe su manzon Allah ya zana ma Aisha irin abubuwa na ni'imomi da Ubangiji subhanahu wata'ala ya masa game da Khadija to shine anan manzon Allah ya gaya ma sahabbansa cewa ku je ku ba Khadija labari dangane da wani gida na musamman a aljanna da Ubangiji ta'ala ya gina mata sai ya ce min kasabe kuma gidan karka yi tsammanin gida ne irin namu gida ne wanda abinda aka gina shi shine gol wanda yake rarkitti an kurkure cikin shi lafazin kasab asali shine kara kenan to wani gol ne Ubangiji subhanahu wata'ala ya rarike cikin sa aka ma wato Khadija daki da shi a gidan aljanna shine yace min kasabe wato na gol wanda yake kenan an rarike cikin sa shine kenan lu'lu'un mushawwafun sai yace la sukhaba fi la sakhaba fihi wala nasab wannan gida na Khadija babu hayaniya kamar yanda ake samun hayaniya a gidaje na duniya babu hayaniya in aka ce sakhab wato ita ce murya wanda take mai tashi hayaniya ke sai yace wala nasab kuma babu wata wahala babu gajiya gida ne wanda yake na hutu an gane ko gida ne wanda yake na musamman na hutu Ubangiji subhanahu wata'ala ya gina ma Khadija wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da in aka ce ka ambata hadisan da suke bayani ga fabula ta hadiza to wannan ya isa gaya albushir ne aka bata cewa Allah ya gina mata gida na musamman a aljanna kuma ga abin da aka gina gida kuma a gidan manzon Allah ya ce la sakhaba ya ce babu hayaniya wala nasab ya ce kuma babu wahala annasab kamar yanda bayani ya gabata ita ce wahala kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah haka kamar yanda ya fada a cikin suratul hijr la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin haka kamar yanda ya fada a cikin suratul ghashiya amilatun nasiba haka a cikin suratul shiyar yake cewa fa idza faragta fansab shine yace wala nasab yace babu wahala a cikin gida sannan a wannan hadisi na gaba a hadisi na gaba wato Ibnu Umar wannan Amr ibn Dinar yake cewa mun tambaye Abdullahi dan Umar dangane da mutumin da yayi dawafi a umra walan ya duf baina safa wal marwa mutum ne yazo umra yayi dawafi ya gama walan ya duf baina safa wal marwa bi kai kawo tsakanin safa da marwa shine sa'ayi shi ma ana kiran shi dawafi kamar yanda bayani ya gabata inna safa wal marwata min sha'airillah wa man hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima ay an yas'a bainahuma to shine yace walan yaquf baina safa wal marwa bi kai kawo tsakanin safa da marwa ayati yamra'ata shi ya halatta ya kusanci iyalin sa da aka iso makka da kai dawashi kafin kai safa da marwa shin ya halatta ka je ka kusanci iyalin ka an gane kusanta anan abinda ake nihi shine saduwa fa qala ibnu umar sai yace qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso birnin makka isowar sa ke da wuya kai tsaye fa tafa bil baiti sab'a manzon Allah yayi dawafi ke wayo bakwai da ya gama dawafi wa salla khalfal maqami raka'atayn manzon Allah ya sallaci raka'a biyu a bayan makamin Ibrahim kamar yadda muka yi bayani cewa wancan hadisi da ya gabata na farko a baban wato akwai takaitawa a cikin sa wa tafa baina safa wal marwa da ya gama raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je safa da marwa kai kawo su bakwai wanda karin manta bayani ya gabata daga Safa idan ka ji Marwa sai ka ce daya ba sai ka je ka dawo ba za ka ce daya kenan daga nan Safa idan ka ji Marwa sai ka ce daya idan ka dawo biyu idan ka koma uku idan ka dawo hudu idan ka koma biyar idan ka dawo shida idan ka koma bakwai ka fara da Safa ka gama da Marwa sabani ga Ibn Hazm Allah ya ji kansa shi cewa sai ka je ka zo za ka ce daya uzurin da malamai suka fasa domin bai taba yin haji ba inda ya taba yin haji shi ma da ya dawo daga kan fata wuce sai Ibn Umar sai ya ce wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yace kyakkyawan koyi ya kasance gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku jama'ar mu'minai to dan haka yaya ka mutun ya zo kawai daga yin dawafi kafin kai safa da Marwa kace sai ka kusanci iyalinka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo sai da ya gama komai manzo Allah da yazo da yayi dawafi kai tsaye manzo Allah ya je raka'a bi sannan ya je safa da Marwa don haka dai duk mutumin da yayi dawafi da ya gama dawafi kafin yayi safa da Marwa idan ya kusanci iyalinsa ya bata umrar shi an gane ko domin abubuwa ne waɗanda suke jire shi safa da Marwa ba a yin shi kai tsaye dole shi yana biyar dawafi ne an gane ko yana biyar dawafi kana sai yake cewa shi Amr ibn Dinar yace wa sa'alna Jabir ibn Abdullah yace sai muka tambayi Jabir dan Abdullahi Allah ya kara musu yadda muka masa wannan tambaya muka ce masa shin yanzu mutun idan ya iso Makka idan yayi dawafi kafin yayi safa da Marwa shin ya halatta ya kusanci iyalinsa fa kana sai Jabir yace la yaqrabannaha yace baya halatta ya kusance ta anan shi Jabir wato sai da ya karfafa hannun ma da nuna tawkid a tsakiya an gane ko maimakon yace la ya karabha sai an gane ko la ya karab ilaiha sai yace la ya karabannaha yace ba zai kusance ta ba hatta ya kofa baina Safa wal Marwa yace sai yayi dawafi sai yayi kai kawo tsakanin Safa da Marwa an gane ko sai yayi kai kawo tsakanin Safa da Marwa sannan in ma yana bukatar kusantar iyalin shi a wannan lokaci sannan ya halatta sannan hadisi na gaba Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ke cewa na iso wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil babahadi anan babaha anan na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko a lokaci shine sai ya ce wa huwa munikh Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya durkusar da raƙumin sa anan an gane ko wa huwa munikh jumla ce haliya halin ya durkusar da raƙumin sa kenan yaya da zango anan kenan min anakhali kasancewar lokacin da aka fita daga birnin Madina shi Abu Musa ya tafi birnin Yaman daga can birnin Yaman ne shi ya saro hanya ya taryo ya zo Makka to da yazo Makka sai ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin da ake kira shi da al-Baqaha fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da Abu Musa a hajjajt shin ka dauko niyyar haji shine yake nihi ba ka taba yin haji ba a hajjajt shin ka zo da nihin yin haji qultu na'am sai nace masa bare qala bima ahdath manzo Allah yace da ni ka dauko niyya bayani ya gabata lafazin ahlal an ciro shi ne daga al-ihlal al-ihlal shine daukaka murya game da fadar labbaik allahumma labbaik to anan manzon Allah yana tambayar shi da me ya daukaka muryarsa haji ko kuma umra ko kuma haji da umra gaba daya qultu sai nace labbaik bi ihlalin ka ihlalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da nazo miƙati iya abinda na faɗa nace ya ubangiji na amsa maka na kuma amsa maka da abinda manzon ka sallallahu alaihi wasallama ya amsa maka ma'ana abinda manzon Allah ya dauko niyya ne ba shi na dauko haka Aliyu da Abi Talib dan haka wannan na nuna mana halaccin mutun yayi niyya wanda take farfarwa kenan wanda bai yi bayani ba kamar yanda sai in ka zo kenan wanda ka dauko wanda ka yi niyya irin tashi ka tambaye shi me ka dauko niyya in ya faɗa maka in yaso a ci gaba dai dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa ba inkari akan da yace abinda nace labbaik bi ihlalin ka ihlalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inda kuskure ne manzo Allah ya ce masa daga yau kar ka sake yin haka kana sai manzon Allah yace a hasan iya ma abin da yace ka kyautata kware yayi kyau sai manzon Allah yace masa uf bil baiti je ka kai tawafi wajin Safa wal Marwa kuma kai kai kawo tsakanin Safa da Marwa kuma ahilla sannan in ka gama ka kunce harai wanda karin wanta hadisin ya gabata Abu Musa sai da manzon Allah ya tambaye shi akwai hadiya tare da kai yace a'a manzon Allah yace to maza niyyar ka mai data umra manzon Allah yace ni ma in ba dan na kuro hadiya ba manzon Allah yace da na kunce harami kamar inda ko kunce to dan haka anan manzon Allah yace masa duf bil baiti je ka kai tawafi wajin Safa wal Marwa kai kai kawo tsakanin Safa da Marwa kuma ahilla sannan ka kunce harami Abu Musa yace fa quftu bil baiti sai nayi tawafi kewayo bakwai wajin Safa wal Marwa nayi kai kawo su bakwai tsakanin Safa da Marwa kuma ataitu mar'atan min Qais sannan sai naje ma wata mata daga cikin kabilar mutan Qais fa falat ra'si wato ta wanke mun kaina an gane ko lafazin fa falat ma'ana shine wato tsince kulkwata daga cikin gashi saboda kasancewar ba komai yake janyo dauda yake janyo kulkwata illa dauda da zarar mutumin da yake da gashi akai idan kura ta shiga yayi gumi yayi shibi to kai tsaye dauda za ta kwanta kai tsaye kuma kulkwata za ta biyo baya dan haka ai karmu wanta ya gabata hadisin da sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iskushi ya hura wuta yana ba gindin wutan nan kulkwata sai zubowa take a goshin sa daga dauko harami hu dan karmu wanta abun fa akwai nisa tsakanin mu da su yanzu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina suka dauko harami ni katin mutanen Madina daga cikin garin Madina zawwa Zulhulaifa kilo 12 daga Makka da Madina daga Madina zawwa Makka kilo 450 ne wannan tafiya kuma akan ragumi ake yin ta ko a gaba jama'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su sai da suka yi kwana 9 a hanya ko kwana 10 mutun yayi kwana 10 kansa bai wanke shi ba ko kuma wannan akan wannan tafiya da suke menene zai biyo baya wanda kuma tafiyar su har daji ne wanda yake sahara wanda kura babu abin da yake cikin sa wanda kuma har azu kaga idan suka iso Makka a ran 5 ga wata ko kuma ran 4 ga wata sai ran 8 ga wata aka fita aikin haji a ran 10 ga wata ne ake yin aski lokacin da aka yi tahallulul awwal to dan haka kasancewar ba mamaki irin waɗannan abubuwa su faru wa wannan ga wanda suke yan Makka matuwa to shine anan sai yake cewa thumma ataitu mar'atan min Qais sai na jima wata mata daga cikin kabilar mutan Qais an gane ko fa falat ra'si wato daga cikin kabilar Qais fa falat ra'si yace sai ta kunce mun kai ma'ana ta wanke mun kai kenan aka fitar da kulkwata thumma ahalaltu bil hajj yace sannan ran 8 ga wata yace sai na dau wato niyya ta hajji fa kuntu ufti bihi sai na kasance ina bada fatawa da wannan abin da nayi iya rayuwata an gane ko mutum ya zo yayi umra sannan a ran 8 ga wata ya dau niyyar haji kenan yayi tamattu'i haka Abu Musa ya ci gaba da bada fatawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya kunce harami hatta kana fi khilafati Umar har aka kai lokacin khalifancin Umar duk wanda ya masa tambaya haka yake bashi fatawa faqala sai Umar yake cewa ina akhadhna bi kitabillahi in har mun yi ruku da littafin Allah alqur'ani fa innahu ya'muruna bitama wato alqur'ani yana umarnin mu dangane da cika haji da umra an gane ko ba yana nihi ba su yi ruku da alqur'ani su wadatu da shi a'a ma'ana in har muka lalumu ayata alqur'ani muka kafa hujja da ita to alqur'ani yana umarnin mu dangane da cika haji wato da umra sai ce wa in akhadna bi qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam in ku mun yi ruku da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yahilla hatta yabluga alhadiyu mahilla domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kunce harami ba sai da hadaya ta isa wurin yankanta an gane ku kina dan haka shi Umar baya ganin halaccin yin tamattu'i haka shi ma Abubakar Allah ya karra masa yadda su ba sa ganin cewa yin tamattu'i na dacewa dan haka har ma Abdullahi dan Abbas Allah ya karra masa yadda da wani ya masa tambaya dangane da yin tamattu'i Abdullahi dan Abbas yace ya halatta sai yace ai Abubakar da Umar kusan hana Abdullahi dan Umar yace wannan Abdullahi dan Abbas yace ya kusanta ku ai muku ruwan duwatsu ina cewa manzon Allah ya ce kuna cewa Abubakar da Umar sun ce dan haka shi Umar anan yana gani da Allah ya ce wa atimul hajji wal umrata lillah ku cika hajji da umra saboda Allah kenan in haji ka dauko Umar yana ganin kawai baya halatta ka kunce iya abinda zaka yi ci gaba da hajjin ka zaka yi ka cika dan wannan al'amari sun dauke shi kawai akan wannan ya takaita ne da wannan shekara kenan qadiyya ce wadda take khassa to amma sauran sahabbai suka fahimci cewa al'amari ne wanda yake ya zarce har zuwa kiyama kamar yanda kuma haka kin haka ne to shine sai yace in ku mun yi ruko da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hukunce harami ba sai da hadiya ta isa wurin yankanta a yaushe ne hadiya ta isa wurin yankanta shine ran 10 ga wata sai a ran 10 ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yi jifa sannan manzon Allah ya je yanka hadiya sannan manzon Allah ya aski sannan wannan hadisi na gaba Abu al-Aswad ke cewa lalle Abdullahi wato entaccen bawa na Asma diyar Abubakar Allah ikara mata yadda ta bashi ya bashi labarin cewa lalle Asma lalle cewa yaji Asma Allah ikara mata yadda tana fadar cewa kullama marrat bil hajj yaji Asma a duk lokacin da ta wuce da wannan dutse da ake kiran shi hajjun daga cikin duwatsun Makka an gane ko sunan wani dutse ne daga cikin duwatsun Makka hajjun wato sai ta ce sallallahu ala muhammad Allah ya dade yabo wato gabawan sa annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu a duk lokacin da ta zo wurin wannan dutse ita asma'u sai ta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati shine take cewa sallallahu ala muhammad Allah ya dade yabo gabawan sa annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu laqad nazalna ma'ahu hauna wa nahnu yawma idhin khifaf tace tabbas mun sauka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nan a wannan lokaci muna marasa nauyi ma'ana muna yara an zo da mu tace nan muka sauka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qalilun wannan khifaf jami'i ne na khif idan aka ce khifun wanda yake mara nauyi kenan sai yace qalilun zahruna wato take cewa abun hawan mu yayi karanci labarin zahar duk rafu mun da aka iya hawa bayan shi ayi bulaguru ko kuma ayi masalautu shine ake kira da zahar jammu shine kenan zuhura qalilun zaharuna tace abun hawan mu yayi karanci qalilatun azwaduna guzurin mu shi ma kadan ne fa atamartu ana wa ukhti aisha wa zubair wa fulan wa fulan tace ni da yar uwata aisha wato da mijina shine Zubair ibn al-Awwam da wani an gane ko tace muka dauko umra falamma masahalal baita lokacin da muka zo muka shahi Ka'aba me take nihi da muka shahi Ka'aba abinda take nihi da mun shahi Ka'aba dutsen da aka sunnanta mana shafar shi kenan shine Hajarul Aswad wanda zaka soka kanka ka sambanta in baka samu soka kai ba ka dora hannunka ka sambanci hannun an gane ko da wuri na biyu shine rukunul yamani wanda aka sunnanta mutun ya shafe shi in banda su ba inda aka sunnanta cewa mutun ya shafa a jikin Ka'aba dan haka zaka ga mutane suna lasar Ka'aba suna rungumar ta wannan duka jahilci ne kuma maimakon wannan ka ce albarka zaka samu laifi ne zaka dauka saboda duk abin da ba a ce ba kai a matsayin ibada in kai to zunubi za a rubuta maka an gane ku domin ka shiga gaban Allah da manzansa to dan haka da tace falamma masahanal baita lokacin da muka shahi kenan Ka'aba ma'ana shine muka zo muka sunbanci kenan Hajarul Aswad muka yi dawafi tace a halalina minal ashi bil hajji kenan da muka gama wannan dawafi na umra shine tace kenan da marice da yamma wato sai muka dauka kamuriya game da haji kenan da sahin suka zo suka yi umra da suka gama da marice suka dau niyyar haji sannan suka tafi can Mina labarin al'ashi daga gushewar rana zuwa fadawar ta shine ake kira da al'ashi. Don haka dai a takaice wannan yana nuna mana mai umra kenan a wani lokaci ne zai kunce haraminsa kenan, shine lokacin da yayi tawafi yayi safa da Marwa, wato yayi sai a kai tsaye kenan a wannan lokaci sai ya kunce harami. Muje wannan babu na gaba sai mu tsaya. Babu ma yaqulu idza raja'a min al-hajj aw al-umrati aw al-ghazwi qala haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an-nafi huwa mawla ibn umar ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umra yukabbiru ala kulli sharafin min al-ard thalatha takbirat ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Wato wannan babu ne wanda ke bayani idan mutum ya dawo daga haji ko umra ko daga yaki kafin ya iso garin su menene ya dace ya fada na addu'a da lokacin da ya gabato ya hango alƙaryar su. Shine anan wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya dawo daga yaki ko daga haji ko daga umra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan hanyar sa duk lokacin da ya hayo tudu wato manzon Allah sai ya kabbara su yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar idan ya hautu sai ya yi kabbara su sannan sai ya ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ya ce ayibuna mun dawo daga bulaguran mu wato lafiya kalau an gane ko domin lafazin ayib ayibuna jam'i ne na muzakkar salim jam'i ne na ayib min aba yaqubu awwal ayibuna mun dawo lafiya kalau zuwa gida kenan daga wannan gona ta'ibuna wato muna masu komawa ga ubangijin mu subhanahu wata'ala da tuba ma'ana duk wasu ayyuka na sako mun dena mun koma zuwa yi masa biyayya abiduna muna masu bauta ga ubangijin mu shi kadai ba ma hada bautar sa da wani saji dola gare shi muke dukawa mu yi sujada ba ga wani ba a riwaya ta Tirmidhi maimakon saji dola sa'ibuna an gane ko sa'ibuna iya abinda malamai suka fassara shi kenan mun yi tafiya a ban kasa domin neman biyan bukatun mu kamar yadda asiyaha shine yawon shakatawa na bude ido sai ya ce li rabbina hamiduna ga ubangijin mu kadai muke godiya ba ga wani ba saboda duk wata ni'ima ta shi ce sadaqallahu wa'ada ubangiji ta'ala ya gaskata alƙawarinsa na daukaka addinin musulunci akan dukkan wani addini alƙawari ne Allah yayi kuma ya gaskata alƙawarinsa ga Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da Allah ya daukaka addinin musulunci aka kafa daula ta musulunci kuma musulunci sai da ya kai gangon duniya na gabas da na yamma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya Allah ya nuna masa gaba daya gabacin duniya da yammacin ta Allah ya yankwane masa aka taro masa duk inda musulunci zai kai manzon Allah sai da ya gani da idan shi a lokacin sahabbai kafin khalifofi hudu su wuce sai da musulunci ya dangana dukkan gabacin duniya da yammacin ta shine yace sadaqallahu wa'ada Allah ya cika alƙawari ya gaskata alƙawarinsa shine yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون sai yace wa nasara abda ubangiji ta'ala ya taimaka ma bawan sa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka masa akan abokan gabar sa yayi galaba akan su wa hazama al-ahzab wahda ubangiji ta'ala ya karye jama'u na kafirai shi kadai kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa raddallahu alladhina kafaru bi baydihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza ubangiji ta'ala shi kadai ya turo wata runduna ta shiga baɗi ta tarwatsa su in ma ya zaman to gazwatul ahzab jama'un da suka yi taron kawanya suka zo domin su fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa wato daga birnin Madina. Ubangiji ta'ala ya turo da wata iska ta tarwatsa su. To wannan yana nuna mana in mutum ya dawo daga haji ko daga umra ko daga jihadi kafin ya iso wannan addu'a ake buƙatar yi har ya iso gida lokacin da ya hango garin su kenan. Amma malamai sun sa wannan addu'a a layin dukkan wani bulaguro idan mutum ya dawo to wannan addu'a ake buƙatar yi. An gane ku? Kenan akan hanyar ka ta dawowa in ka hau tudu sai kai kabbara su uku sai kai wannan tahalli. Sannan in ka kusanto hannu ka maimaita sannan sai kai wannan addu'a ayyuna ta'ibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wa'ada. Dan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu gada. Kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.